بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هكا وما زاد ما كان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منا نتكلم جوديا dukkan godiya da na sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu kuma ya yi mana babban ni'ima ta musulunci. Sannan muna ƙara godiya gare shi da ya sake haɗa mu a wannan wuri a wani karo na daban tare da babban baƙonmu kuma babban malaminmu Sheikh Jafar Mahmud Adam. Kamar yadda sanarwa ta zuwa masallaci na nan garin da kuma masallatai da aka farfaɗa, wannan shi ne lokacin da muka ajiye kuma cikin hukuncin Ubangiji. Allah ya kawo malam lafiya. Muna fatan kamar yanzu ƙarfe 2:15 za mu fara wannan muhadara kamar yadda muka ajiye lokaci. Malam zai muhadara ta sa'a 1:30, sannan daga ƙarshe akwai tambayoyi da za a bada lokaci na kamar 30 insha Allah. Saboda haka kamar jama'a da suke cikin gida, akwai wanda za a tura ya karɓo, duk wanda yake da tambaya sai ya rubuta a takarda. Za a karɓo wanda za a kawo malam insha Allah a yayin da ake karatu, za a karɓo domin malam ya amsa sai zina Ubangiji. Tare da muka sani dai kowa ya san yanayin da ake ciki da irin kwamatsalar rayuwar da ake ciki da rana ce an tarbiyya a tsakanin al'umma musulmi da kuma jahilci da ya daidaye al'umma. A irin wannan yanayin kowa yakan samu kansa a cikin hadari. Daga babban hanya kawai guda ɗaya ce wanda mutum zai samu tsira a cikin wannan ya kuma fitar da kanshi shi ne kasance musulmi ko musulmin ma na gari. Akan wannan ne malam yake son ya mana tambihi ya tunatar da mu shi yaya za mutum ya zama musulmi na gari, wani abubuwa ne mutum zai kiyaye kuma wani abubuwa ne zai aikata ya zama musulmi na gari. Akan haka ne ya sa muhadaran take musulmi na gari a mizanin Alƙur'ani da hadisin manzon Allah da Annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa fahimtar magana na gari. Kada ke na ɗan nema izini kafin a fara muhadara cewa in malam ya yarda zan ɗan kore kamar a cikin irin al'ada na irin wannan zama zan ɗan ba da takaitaccen tarihi na malam ba don kuma zo domin mafi yawanci dai sun san shi a murya, mafi yawanci wannan ne karo. Al'umma ta irin wannan yanayin kowa yakan samu kansa a cikin hadari. Daga babban hanya kawai guda ɗaya ce wanda mutum zai samu tsira a cikin wannan ya kuma fitar da kanshi shi ne kasance musulmi ko musulmin ma na gari. Akan wannan ne malam yake son ya mana tambihi ya tunatar da mu shi yaya za mutum ya zama musulmi na gari, wani abubuwa ne mutum zai kiyaye kuma wani abubuwa ne zai aikata ya zama musulmi na gari. Akan haka ne ya sa wa muhadaran take musulmi na gari a mizanin Alƙur'ani da hadisin manzon Allah da Annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa fahimtar magana na gari. Kada ke na ɗan nema izini kafin a fara muhadara cewa in malam ya yarda zan ɗan kore kamar a cikin irin al'ada na irin wannan zama zan ɗan ba da takaitaccen tarihi na malam ba don kuma zo domin mafi yawanci dai sun san shi a murya, mafi yawanci wannan ne karo na farko da suka sani shi, to kuma wanda ba su san shi ba su san shi ba su ji magana kawai su san waye ne yake magana kuma ba wai don wani abu Allah ya sani. Wallahi alam. Kamar yadda na samu ne a malam Raizi na samu a shafin intanet na malam Ilimbar Islam da tracker da can. An haifi malam a 12 ga watan Fabrairu na shekarar 1960 a garin Dawa cikin jihar Katsina wannan jihar. Kuma ya yi karatu Alƙur'ani a gidansu, ta fara karatu Alƙur'ani a gidansu daga nan sai ya dawo Kano a unguwar Kaji wurin malam Abdullahi ya fara haddar Alƙur'ani a gida dama. Sannan ya kammala a nan Kano a 1978 Allah ya taimaka malam ya haddace Alƙur'ani. Daga nan sai malam ya shiga makarantar Arabic School ƙarƙashin cibiyar Egyptian Cultural Center da ke Ghana ɗan da Zaros a 1981. A wannan lokaci malam yana zuwa makarantar Arabic School da ke Shagoki da Daifatun Egyptian Center da Yamma. Ya kammala shekarar 1984 sannan wannan ya ba shi damar shiga Gordon Arabic Teachers College Gwale a 1984. Da bayan karantarwa da malam yake kuma malam ya samu tafiya a ƙasar Saudiya a Jami'atul Islamiyya da ke Madina inda a shekarar 1989 kuma ya kammala a shekarar 1993. Inda ya samu digirinsa na farko a ɓangaren ulumul Qur'an tafsir malam Ibn Haythus Suli ana atwa. Sannan malam ya sake samun digiri na biyu a jami'a ta Sudan International University of Africa da ke Sudan da ta master degree. Sannan malam yana karatu yanzu haka na PhD na shi a Ghana Usman Dan Sojo na rata Allah ta albarka a rayuwarsa, kuma Allah ya kyautata niyya mana dukkan ayyukan lalwati sani mutane za su kisa na ce ba al'ada ba ne ba na irin wannan faɗan abin, amma dai kila zai amfanar ko ba zuba. Allah ya taimaka mana, kuma mala yana gabatar da karatuka da dama, mafi shahara shi ne karatun tafsirin da yake yi a Maiduguri duk azumi na Ramadan, sannan mala yana karatu ranar Friday ranar Juma'a a gadon kai na tafsiri shi ma a Kano. Yana kuma karatuka kusan guda ce da ba zan iya faɗa ba, yana karatun Lahau da Balaga da Sata a masallacin Dorayi, yana karatu a Kano Jala'ib ranar Alhamis, yana karatu Riyadu Salihi na ranar Asabar a masallacin Unkunan Udugu, ya tuna da dama bayan kuma wa'azi da ya kan yi da lafsoci da ya kan shirya kan daga cikin irin waɗannan da kuma makamantansu. Sannan kamar yadda na faɗa kowa sani dai mun ji daɗi ƙwarai da Malam ya samu dama duk da shigun din da ke tattare da shi da ujurorin shi ya ba mu lokacin shi ya zanna tare da mu. Allah ya barkatu wannan zama kuma Allah ya kai kuka niyyar gaba ɗaya kafin mu karanci lokacin Malam da yawa. Allah ya daga sannan mu shi.
Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما ينقلها إلى غيثكم غيث المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. Ina kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haɗuwarmu a yau Asabar 17 ga watan Zulhijja, watan 12 a kalandar Musulunci, a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ita ce rana ta 6 ga watan 1 shekara ta 2007 miladiyya. Wannan shi ne karan farko a tarihi da na fara samun kaina a cikin wannan garin. Na taɓa zuwa amma ko ta kabirki ban yi ba na wuce. Saboda haka ina godiya a gare ku bisa ga tarbar da kuka yi mun, da bayar da lokacinku don sauraron me zan faɗa a ɗan taƙaitaccen lokacin da muke da shi. Hakikanin gaskiya mai lacca yakan ƙara zai yi lacca. Ina yi masa dukkan tanade-tanaden da ya kamata ya yi masa, sakamakon labari da yake da shi na mutanen da zai wa lacca. Amma ita kanta lacca takan amsa sunanta ne bayan shi mai lacca ya yi tozali da waɗanda zai wa lacca, bayan ya gan su sun gan shi, su ne kuma daga baya za su iya kyale lacca asalin da aka tsara ta tun da, ko kuma a karkata aka halarta zuwa wani abu na daban, ko da ko yana da alaƙa da abin da aka tsara za a faɗa ko kuma ba ya da alaƙa da shi. Wannan baya nufin zan canza maudu'in da zan yi lacca a kai, sai dai kuma kila zan shigar masa ta wata kofar da da ba ta nan nayi shirin shiga ba. Zama na a nan bayan na gan ku kun gan ni, ban da waɗanda bai riga na hango su ba, waɗanda suke min wara'i hijab, na tuno ɗaya daga cikin ayoyin Alƙur'ani mai girma wadda ko da ita kaɗai muka ɗauka muka kai muka komo a cikinta, sannan muka tuntuɓi abin da ke fassara ta na hadisan nan ga Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to ko shakka babu za mu ci gajiyar wannan zama namu. Ita ce ayar da ke cikin suratul nisa, ayar da malamai ke mata taken ayatul huquqin ashara, ayar da take kunshe da haƙƙoƙi ɗai-ɗai har guda 10 wanda suke rataya a wuyan kowane musulmi, baligi mai hankali, mace ko namiji, dole ne ya tsare waɗannan haƙƙoƙi a rayuwarsa ta duniya. A kan haka ne za a gina sakamakon makomarsa ta ƙarshe gobe kiyama. Wanda zai fahimci waɗannan haƙƙoƙi ya tsare shi ya kare su, to shi ne bawan da zai samu tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama. Mutumin da zai jahilce su ko ya san su bai yi aiki da su ba, yake aiwatar da su, yake sauke nauyin da ya tattara a kansa na jin su, to shi ne kuma bawan da zai ci karo da abin da Allah ya alƙawari na nasarar azaba. Allah ya tsare shi. Ubangiji ta'ala ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذا أنت في الصافي wannan yake buƙatan ku tsaya ni kirdawa a dukkan kalmar da na tsaya a kanta za mu ita haƙƙoƙi goma ne. Farko Ubangiji ta ala ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a kenan, wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari bil junubi was sahibi bil jamb وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. شكرا قوما تعالى تي باين يا كمل قوما تي ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من انا فاكر بكل وقت انا نقول ايه بدا قوما. لكن يجي بسوم من انا بيانا. ولين هكي ما في جنة فانا ولين هكي جنة فاكر وقت انا هكي بدا قوما. هكي ما في جنة يا الله مسلمين فيني هكي الله سبحانه وتعالى. الله عم تنسى ما هنكتمه. Wanda ya samar da mu daga babu, Ubangijin da ya sa samaniya kai mana rumfa ƙasa take ɗauke da mu, yake saukar da ruwa ya fitar da tsirrai, yake bambanta yanayi daga zafi zuwa sanyi, daga damina zuwa rani, sannan ya canza lokuta daga dare zuwa rana, sannan ɓangare na yini ɗin daga hantsi zuwa tsakiyar rana zuwa garjin azhar zuwa la'asar likis har ya zuwa almuru. Ubangijin da yake cancanta waɗannan al'amura. Ubangijin da ya halitta mutane tare da bambancin yarensu da bambancin launinsu da yanayinsu da wuraren zamansu, haƙƙinsa shi ne haƙƙi mafi girma a kan kowane bawa cikin bayi. Haƙƙin Allah kuma a kan mu shi ne mu bautata masa shi kaɗai ba tare da mun haɗa shi da wani ba, domin shi kaɗai yake ba ya da abokin tarayya cikin dukkanin ayyukansa. Ba wanda ya taya shi ginin sama ko ƙasa, ba wanda yake tallafa masa wajen fitar da tsirrai ko saukar da ruwan sama, ba wanda yake taya shi halittar halittu gaba ɗaya. Yadda shi kaɗai wannan ko kuma shi kaɗai ne yawa jaba a bin shi a yi masa bauta bisa ga tsarin da shi yake so ba bisa ga tsarin da mu muke so ba. Shi ne ma'anar wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, ku bauta ma Allah kada ku ce za ku haɗa shi da wani, kada ku ce za ku sanya masa abokin tarayya, kada ka ɗauka a cikin zuciyarka ka yi tunani a ranka cewa banda Allah akwai mai kama da shi a cikin ayyukansa ko cikin sunayensa ko cikin siffofinsa, shi kaɗai yake subhanahu wa ta'ala. Kada ka ɗauka cewa ɗaukawa da talautarwa da kashewa da rayawa akwai wanda yake tilmutsu da Allah cikin wannan, Allah kaɗai ya kaɗai da yin wannan. Duk wanda ya samu arziki to daga gare shi ne kul man yarzuqukum min as-samawati wal ard qul lillah, ba mai arzuta ku daga sama ko ƙasa sai Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne mai mulki kuma shi ke ba da mulki ko mukami ga wanda ya so a lokacin da so. Idan ka ɗauka banda shi akwai wanda zai iya baka mulki ko ya ɓace daga hannun wane ya baka, haƙiƙa ka jahilci Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da haƙƙi akan mu na mu bauta mishi dan wannan ya halicce mu. Wa ba khalaqa al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Ubangiji yake ban halicce mu tun da aljanna sai dan su bauta mu. Ita ko bauta a cikin abu take kamar haka, dan na farko shi ne bin umarni da abin da Allah yake yi ya kasance kana kokarin kwatantawa, abu na biyu shi ne barin abin da aka ce ka bari, abin da duk aka haramta maka cewa haramun ne ka yi ka kokarin ne san tarsa. Dukan bawan da ya kasance jin umarni yake yi amma baya hannuwa daga abin da aka halle shi yi kamar yayi rabi ko wani bangare na bauta bai ɗaya ka san ba. Dukan bawan da ke kokarin ne san tar abin da aka hana shi, an hana shi zalunci, an hana shi zina, an hana shi saka, an hana shi kisan kai, an hana shi dukkan abin da bai dace ba, yana kokarin hannuwa daga wannan amma duk abin da za a ce yi ba zai yi ba. Yi sallah, ya azumi, yi zakka, ya aikin haji duk ba zai yi ba. Shi shi ma ya yi wani ɓangare na bauta da ya bauta gaba ɗayanta ba. Mutumin da ya bauta gaba ɗayanta ya kuma amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala wajen bauta shi ne wanda ya nuzunci dangin umarni na Allah ya kuma hannu daga dangogin abin da aka hana shi, wannan ita ce haƙiƙanin bauta. Ba kai ne za ka zaɓa abin da ka ga dama ka bauta Allah da shi ba, shi Allah zai maka bayanin ga abin da nake so ka yi min bauta da shi ta hanyar manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba kai ne za ka haramta wa kanka irin abin da ka ga ba ka so ba. A'a, nassi ne na Al-Qur'ani ko hadisi ingantacce zai ce maka abu kaza haramun ne, ko dangin magana ko dangin aiki ko wani abinci ko wani abin sha ko wani nau'in kaya na tufafi, nassi ne zai haramta maka domin ka dana, ba kai ne dan karan kanka ba.
ko da abuji baka tawar cin kaza ko shan kaza ko sanin tufafi iri kaza baya nuna ta haramta yake akan ka ballantana ka haramta wa wannanta ballantana ka haramta wa wannanka domin lokacin da ka haramta shi a cikin ka kadai ko ka haramta shi ga wannanka to kai tarayya da Allah cikin abin da ba mai iko akan sai Allah shine shar'antawa da bada tsari da bada dokoki wato kai tarayya da Allah cikin wannan kai yake shi dan baka su akawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naman da mu an adiya gaban ka yakan na bai ce kowa zai kawar da kai sai Khalid ibn al-Walid ya daga dan yakan sai tsoma a cikin roba sai ya dan tsana sai ga manzo Allah bai ce mata komai ba sai ya kawo nan gaban sa sai ya ci gaba da ci manzo Allah bai hana ku ba aka ce manzo Allah an baka kyauta gashi ko baka ci ba gashi kuma kai kyale wani nasi yace ai ba haramun bane ba amma abin da yasa ban ci shi ba a saba da cin naman da mu ba garin mu dan haka sai na ga yana kyamar amma haramun ne ba haramun bane ba a ce baka san abu daban kasance wata haramun kuma daban kai baka san wannan daban to kuma baka iya cewa haramun ne sai in Ubangiji Ta'ala ne ya haramta a takaice dai haƙƙi mafi girma shine haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala na kaɗai ka dan bauta kuma domin ita ne ya halitta mu gaba daya ya samar da mu daga babu domin bauta ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da littafai ya kuma turo da manzanni manzo bayan manzo azamun na daban-daban sunna arsalna rusula ma tatra bi turo manzanni wani na gan wani a lokuta mabambanta juna ya saukar da littafai a kansu domin kowane annabi da ya zo daga baya ya jaddada ya sabunta da'awar annabin da ya gabace shi ya ɗora mutane akan tafarkin kadai ga Allah da ibada shi kadai ba tare da hada shi da kowa ba wanda shine haƙƙin da yake mafi girma cikin haƙƙin Allah wannan ko ya shafi rayuwar ka ne gaba daya domin bauta ba ta taƙaituwa a masallaci tunda dai ka fahimci cewa bauta tana da faɗi da'irarta kewayen tana da faɗi shafinta yana da faɗi wato ta ƙunshi dukkan umarni da dukkan hali umarni da hali kuma suna shiga cikin ibada suna shiga cikin mu'amala na rayuwa mu'amala rayuwa kuma abinda zaka ci da abinda zaka sha da abinda zaka yi tufafi da dabbar da zaka hau ko abin hawan da zaka hau dan ya kai ka ko dan ya dawo da kai sannan dangin maganganu da zaka yi a cikin rayuwa ka gaba ɗaya me zaka ce tun daga fado zuwa faduwa rana da kuma dangin abin da zaka aikata duk wannan bauta ta shiga ciki a cikin duk abin da kake yi a yanzu ya iya shiga da rashin halarci ko halarci in zama kai in ki jingida kai ɗaukar siya kai in fiye kai ko sha kai bayarwa ko karɓa kai dole ne baya da ajin da ba wannan ba ko dai ya shiga cikin halarci ko ya shiga cikin haramci to aikin ka a matsayin ka na bawa ce ne yaya zan yi duk abin da zan yi ɗanyi zanto cikin halarci yake ba cikin haramci ba ya zan yi zanto ban saba wa Ubangiji ba ya zan yi zanto mai tasaro za a kan wannan to wannan kuma ba zai yiwu ba dole sai in mutum yana sauraron karatu daga bakunan malamai sai in yana sauraron wa'azi sai in yana sauraron faɗakarwa sai in yana zuwa yana ɗaukan karatu a wajen malamai da haka ne zai bambance abin da ya kamata ya yi da abin da bai kamata ya yi ba a taƙaice dai haƙƙin Allah shi ne haƙƙi na farko kuma shi ne mafi girman haƙƙi daga nan gurin haƙƙi na biyu Allah ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu ku kyautata musu matuƙar kyautatawa a nan mai saurari yana da dama ya tambaye ni mu ce da ni kamata a ce daga haƙƙin Allah haƙƙin da zai zanto na biyu shi ne haƙƙin wa haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma sai ba a ambace shi ba sai aka ambaci haƙƙin iyaye kuma daga nan gurin sai za a ambaci haƙƙin dangi na kusa da maƙwabta da sauran dukkan ma'abota haƙƙi kwata-kwata da ayi bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amsa na ita ce haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah suna dunƙule da juna domin babu yadda za a yi ka gane Allah a matsayinsa na wanda ya cancanta a bauta maza sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko babu yanda za a iya yin bauta bautar ta zanto karɓaɓɓiya a ba da lada a kai sai in manzo Allah ya koyar da yadda ake yin bautar in ka tashi yin sallah sai ka bi ka'ida da manzo Allah ya ce sallo kama ra'aytu muni usalli to sallar da kowa ina yi kada nan ba ka kama yin sallah adadin ragowar inda ka ga dama a sifar da ka ga dama dole sai irin yadda manzo Allah ya koyar da sallah in ka tashi yin zaka in ka tashi yin aikin hajji in ka tashi yin kowace irin ibada babban misalin ka wajen ibadar ta zama daidai mai zalin ka da zaka yi awa da shi ibada ta zanto daidai shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wato kenan a takaice lokacin da aka haƙi aka ambaci haƙin Allah to haƙin manzo Allah na ciki don babu yanda za a yi wa Allah da'a ba tare da da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da Allah ke nuna ta yin rasula faqad ata Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihi wakila dukkan wanda ya yi manzo Allah da'a ka haƙi ya yi Allah da'a wanda ko yaje ya baya ba mu turo ka baka zanto dan gadi a kanka kada ka kai kai masa wazi in ya kije kuma tawaya ya tarar da sakamakon rashin ji din nashi kun ga anan wani kenan haƙƙin manzo Allah na don kula da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala dan babu yanda za a yi ka bi Allah sai ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
da haka zaka cigaba da bayanin haƙƙin iyaye wa bil walidaini ihsana, iyaye ku kyautata musu matuƙar kyautatawa. To a nan wurin kawo haƙƙin iyaye a matsayin na biyu bayan haƙƙin Allah, wanda muka sai na dankula da haƙƙin manzon Allah, na nuna girman iyaye da darajar su da irin matsayi da Alƙur'ani ya ba su. Ba wannan ne kadai wurin farko ba, da aka haɗa haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye tare da juna, suna bin juna. Wannan shi ne daga cikin wuraren. Banda wannan, Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sannan kuma ya faɗa a cikin suratul Luqman, yace an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Sannan kuma ya faɗa a cikin suratul Baqara, wa id akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Wato wannan wurare kenan daban daban inda Allah madaukakin sarki ya hada tsakanin haƙƙinsa da haƙƙin iyaye. Ya faɗi wannan ma a cikin suratul Ahqaf, da Allah ya ce innal ladina qalu rabbana Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidun fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sai ce wa wassayna al-insana biwalidayhi. Ana maganar haƙƙin Allah a waɗanda suka ce Allah ce kaɗai ne Ubangijin mu, za mu bauta sama ba tare da mun haɗa shi da wani ba, suka daidaita akan haka. Wannan ba jin tsoro ko firgita tattare da su, ba za su yi baƙin ciki ba, kuma su ƴan aljanna ne. Sai kuma Allah ya ce wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, ko biwalidayhi insana a wasu kiran, mun yi wasiki ga ɗan adam ya kyautata wa mahaifansa. Wato wannan sai ke nuna mana girman haƙƙin mahaifa. Dan haka Allah ya faɗa a cikin suratul Isra'il, yace inna yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Idan ɗaya daga cikin su ya kai shekarun girma, uwa ko uba, ɗaya daga cikin su ya kai shekarun girma, idan mutum ya manyanta bisa ka'idar da Allah ya ɗora a rayuwa, yakan koma a halin da ya fara da shi. A da yana da raunin jiki da raunin tunani, sai girma ya zo ya samu ƙarfin jiki da ƙarfin tunani. To kuma idan tsufa ya zo sai ya sake koma kan raunin jiki da raunin tunani irin na yarinta. Ka'idar da Allah ya ɗora wa rayuwa kenan. Duk wanda ya daɗe zai ga daɗau. Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-'alimul qadir. Bambancin da ke tsakanin raunin farko na yarinta da rauni na biyu na tsufa, shi raunin farko na yarinta kwanaki na tafiya yana kaucewa, yana rabuwa da kai yana raguwa, amma shi na tsufa kwanaki na zuwa yana ƙara rauni yana ƙara rauni. Sannan bambanci da ke tsakaninsu na biyu, lokacin da kake cikin rauni na yarinta, ga kada rauni kana da mataimaka da yawa, uwa ta yi, uba ya yi, yayye su yi, ƙanne su yi, maƙwabta mai reno a kai kaɗan a ɗauke ka kan kowa na haba-haba da kai, amma lokacin da rauni na biyu ya zo baka da mataimaka da yawa. Shi ne ba kowa ya daɗe, ya daɗe zai ga daɗe. Amma ya bi magana inda kalki ba ra'a haduhu ba, in ɗaya daga cikin su ya kai matsayi na girma ya manyanta, ƙwaƙwalwarsa ta fara rauni, jikinsa ya gajiya, ba zai iya tafiya ba sai ya dogara sanda, bayan ko da mai jarumi ne, sadauki ne, mai ƙarfi ne. Ta irin wannan yanayi dole ne uba idan ya kai wannan matsayi ta yi haƙuri da shi. Dole ne ta yi haƙuri da shi. Shi ne Allah ke fala ta kwallahu ma uffin, kar ka sai da ɗaya daga cikinsu uwa ko uba uffin. Lafazin uff a larabci ita ce daraja ta ƙarshen ƙasa ta munanawa. To daraja wadda take ta ƙarshen ƙasa wadda daga ita sai babu ta munanawa ba a yi ɗauka wa iyayenka. Shi ne ma'anar fala ta kwallahu ma uffin, wato kada ka ce da su ko da da halatta ka cewa mahaifiyarka ko mahaifinka ba. Ka iya kawo wata shawara a sakamakon rauni su faɗa maka wani abin da yake kuskure ne a ƙarara, ko ba za ka dawo musu martani da mummunar magana ba. A cikin lumuci za ka ce ai ba wannan ba kaza bane, ai kaza ne, ai kaza ne, ai mahaifiyata wannan ba kaza bane ba, ai kaza ne, ai kaza ne, cikin raha, cikin fuska, ba tare da murkushe fuska ba. Shi ne ma'anar fala ta kullahu ma uffin. Sannan na biyu wala tanharhuma, karke musu tsawa, kada suna magana kana yi. Yana ji tsakaninka da mahaifinka lokacin da yake magana, kai ba za ka yi ba za ka yi shiru. Sai ya kare, sai ka zaɓi muryar da bata kai tashi ɗagawa ba, sai ka ba shi amsa da ita. Kare yana cikin magana ya faro zance bai kai ƙarshe ba ka yanke shi. Wannan rashin ladabi ne, wannan rashin mutunci ne. Kar mahaifiya tana cikin magana ta faro magana bata dare ba ka yanke ta,
baka kai aya ba ka yanke ta ya lifta kai ayar zantanta sannan sai ka ba ka ansa da zance mai dadi da sautin da yake kafa da naka babu tsawa babu raki babu hantara babu tsangwama a ciki wala san harhu ba wa qul lahum qawlan karima ka fada musu magana ta girmamawa alqawl karim shine alqawl layyin zance mai taushi zabar kalmomin kai ka danje kafin ka yi amfani da su ga mahaifinka kowa sa'ani zaka da abin da fito daga bakin ka zaka fada amma lokacin da zaka fada wanda kake mutunta magana kana ta tsara mai zaka ce yanda kike misali in zaka rubuta wani abokin ka wasika kun yi primary tare kun yi secondary tare har kun gama jami'a tare yanzu na aiki a wani zaka rubuta masa wasika ba ka tsaya kana wani zaka kalmomi abin da zai fito daga bakin ka sai kike fada amma zaka rubuta a cikin ka ba da kai kana zabar wata kalma ce ta rashi musamman sirikin da bai riga ba ka ba wanda mutum sun kula da rike wannan kafin a baki ya ga an baki labarin yake sa bamban sallah ba zai sa bamban in za ka rubuta shi da wannan kuma aikata ko wani darakta da kake neman aiki ta hanyar sa ba ka dubi wasiƙar jumlolin da ke cikin ta san tantan su suka canja kalmomin ko sai kana ga wannan ta dace wannan ba ta dace ba to wannan tarafa da zaka fara mai hakinka wannan na kallon da kuma mai hakinka kin mun fokar da abin da mutum daga bakin da hannu yake karo shi ta fara ko da abin da mutum daga bakin da hannu zaka fara mai hakinka ko mai hakinki to wannan kashe rashin mutunci kenan kashe rashin girmamawa baka duba madan Allah ba da cewa wallahu ma qawlan karima ka fara miki magana mai dadi mai taushi waqtu lahu ma janaha dhulli min ar-rahba kalan to mai tawadu da kaskantar da kai a gare su ko ba sai shugaba ne sai ya zama shugaban gari amma ba hadin da gaban mu shi shi kuma shi ne shugaban ka ko da kai gwamnatin jiha ne kai zama gwamnatin jiha duk talakawan ka ne amma ba hadin da kuma shi ne gwamnatin ka waqtu lahu ma janaha dhulli min ar-rahba wannan jumla gaba daya in ka tafi fasara ta hadin da ka fasara a dalkule ka kaskantar da kanka a gare su kaskantar da kai shi ne abin da Allah ya ce ya yi yana za mantawa da matsayin da nake da shi lokacin da nake wannan hakina na mantar da kaina in ni sarki ne ko hakimi ne na mantar da kaina in ni gwamna ne ko minista ko kuma ko ta nan lokacin gwamnati ko wani ga wata kan attajiri din na mantar da kaina wannan na dauka ni yanzu ina ne a gaban mahaifinsa sai abin da mahaifin yake da ni ba na tuno biliyar da aka minta kun shigo gida ba na tuno an sai kai da ke tsaya kofar gida yanzu nan gurin na zo mai gaban mahaifiya ta ko mahaifina dole in yi rabadi duk da ne neman albarka haka yake mu'amalanta mahaifansa kama da yawan mu iyayen mu sun gane da mu bayan mun girma mun zama mutane mahaifina da rai kawai sai tsaya ka biyo mulki ya yake biyo mulki bai kana neman ƴa a gida ba wani yana nan darasa uwa tana nan darasa su suka mutu yar amma wani gaban ɗanki da yake aiki a wani gari sai a ce ba za a baka ansa ba sai ya zo mana ya biyo mulki tunda shi ne zai gado shi ne zai kasufa shi ne ma zai ce ga ranar da za ka ɗaura aure in yi ta ɗaga a ɗaga saboda ko da mahaifan ba sa so shi ne zai wannan kaga nan gurin a takaice mutum ya gaba su zai mulki kenan ta yake da kai ba zai mulki da ba su badda jini shi ne kai zai mulki da ba su badda jini wanda duk ba wanda yake nagari gaba wannan ba ko da kai kana da waɗansu ka mutumin naka da suka shafi aikinka ka kasan sallama wa mahaifanka ka iya kawo rane kun da kike so ko rana kaza ko rana kaza ko rana kaza cikin wannan duk wanda ka zaba ba bane ta yi mun sai zanto shi ne zai kira rana kaza amma ka tanyi rana kaza in ba ita gaskiya ba inda dama sai dai zai bana ne mutum ya faɗa mahaifin haka amma kada ka aza komai ya za'ayi ma'ana kai wa mahaifin ka su mulki da yawa mu wa'anda suke girma ko suka karatu ko suka shiga siyasa suka samu kuɗi ko suka yi kaza haka suke yi mutum yadda ya ga dama ya a gidansu mutum mai zama albarka da wannan ba annabi Ibrahim ba shi a mamban su zaman ko gwamnan jiha ko shugaban kasa ba annabi da manzanci da matsayi na kulla kulla matsayi ne wattaka da Allah Ibrahim khalila duk cikin annabawan Allah guda biyan nan da annabi Ibrahim da annabi Muhammad da kai suka samu kulla dan da su ba wanda yake matsayin khalilullahi amma tare haka da shi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'alni ya abati kada kada ya abati in kada ya abati cikin ladabi da girma ya manzanci ga annabi da shi khalilullahi ne a lokacin ba wanda Allah ke so cikin halitta irin ka duk lokacin ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah ke so cikin halitta irin ba wanda irin nashi amma duk da haka bai nuna ba mun san da wata guma ta yake kuma a lokacin amma da ke baki girman sa na mahaifi sai na gama haifin ka bayan mahaifin ka musulmi ne ko da iya ya fitar da wani sallah tun ka san haifin ka yake sallah kuma har yanzu bai sallah ba wanda ka dai ya fitar da sai ya fitar da daraja kila a wajen Allah shi kuma ba shi girman sa wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira kullun kalin da ka ya ubangiji ka fitar iyaye na guda biyu irin yadda suka fitar ina yaro kalmi ka tausaya masa irin yadda suka tausaya ni ina yaro kalmi
ɗalibi in suna tafiya shi da mahaifinsa, mahaifin ne a gaba shi a baya, ba shi ne zai jeru da mahaifinsa ko ya wuce ga mahaifin abinsa. Ɗalibi idan suna tafiya shi da mahaifinsa suka je wurin zama, zai jira mahaifin ya fara zama sannan ya zauna. Wannan shi ne girma shi ne ladabi. Idan an zo yin magana zai bari mahaifin ya fara magana sannan sai ya yi. So sai mahaifin ne ya masa izinin yi magana kafin yi. Wannan shi ne girmamawa, shi ne mutuntawa, shi ne ihsanin da Ubangiji Ta'ala ya wajaba a kanmu. Kan wannan manzo Allah ya tanada hadisi masu yawa, da zan bawa misalin ɗaya daga ciki. Wata rana manzo Allah ya zo zuwa hawan minbari wajen huduba, sai aka ji ya ce amin 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 har sau uku. Sahabbai suka ce alama an manta wa Rasulullah, mu kowa amin. Sai ce amin ta farko, mala'ika Jibrilu ya same ni ya ce Allah wadaran wanda ya gaske mahaifansa guda biyu na da rai ko ɗaya daga cikinsu, amma bai yi musu aiki na biyayya da zai kai su gidan aljanna ba. Sai amin. Magana ta nufa sai na ce amin. Amin ta biyu kuwa, mala'ikar Jibrilu ya zo ya ce da ni Allah wadaran mutumin da watan Ramadana ya fita har ya fita ba tare da ya yi wani aikin a zo a gani ba wanda zai sa a gafarta mashi. Sai amin. Ake duk wani sai amin. Ita amin ta uku kuma mala'ikar Jibrilu ya ce da ni Allah wadaran mutumin da aka ambace ka aka ce Muhammad ba tare da ya yi maka salati ba. Ke ce abu manzo Allah sai ni ko sai na ce amin. Sai ga fasu gaban mala'iku ne yayi addu'a, shi gaban annabawa kuma gaba daya shi kuma ce amin. Wace addu'a ce wanda halitta biyu suka yi wanda ta fi wannan girma? Ka ce nan dukkan mutumin da ya zanto baya kyautata wa mahaifansa, wannan addu'a ta manzo Allah da mala'ikar dole sai ta shafe shi. Ubangiji Ta'ala na yarda da kai ne idan ka aiki na kirki da iyayenka za su yarda da kai. Ubangiji Ta'ala na fushi da kai ne lokacin da kai bungunawa iyayenka har suke fushi da kai. Wannan da nufin hadisin manzo Allah. Kuma manzo Allah yake cewa abu guda biyu Allah baya jinkirin su kai an zo lahira tun daga duniya ake kama gawa a kansu. Na farko daga cikinsu shi ne bungunawa mahaifa, cin mutuncin mahaifa. Tun daga nan gidan duniya sai mutum ya ga wani kaskanci sai ka ji ba daɗi. Wannan jin ba daɗi ta hanyar da Allah ya ga ya dace da rabe ka. Ko da kaza zaka rasa kuɗi, tunda mutanen zamani a yau mahangal bai suke kuɗi. Ba yau da kuɗi zaka rasa hankali. Ga kuɗi ka yi gidan mahaifiyarka, ka yi gidan mahaifanka kana murna musu, to ka je sai Allah ya garbe ka da wata mace fasiyar mace a gida ka rinka binta kamar sarki. Wanda yake yi fara masallaci zai je ya kai na. Ai je ka kasuwa. Dan yana ka iya ji, kana jin tsoron ka kuma ita ta halitta ka. Allah ya garbe ka da wannan, ko Allah ya garbe ka da ɗakan da zai kai ba, a rinka yi ba, sama da abin da kai wa mahaifanka. Da sauran matsaloli na rayuwa wanda Allah madaukakin sarki ke da damar bayar da su, tun da san albarka a cikin rayuwarsa, lallai ne ya kula da haƙƙin wato ainihin mahaifansa, abincinsu, suturarsu, wurin zamansu, yanayin tufafinsu wanda ya dace da sanyi ko zafi, lokacin zafi tsinka musu da samar musu tufafin da ya dace da yanayin zafi wanda ba za su takura ba. Kana da lokacin zafi mahaifinka na yawo da sauki ko rigar sanyi ta shaƙe wuyansa, banda da za ka ɗinka masa yadi mai sauƙi ba. Wannan iska zarin ka latsawa zafi ba zai gallabe shi ba. Lokacin sanyi kuma sama masa wurin da zai dama ma jikinsa, tufafin da zai dama ma jikinsa, ɗakin da ya dace da shi. Lokacin damana kar a bar ɗakin sa na zubar da ruwa. Dukkan waɗannan haƙƙoƙi ne da ke kan mu wanda ya faɗi mahaifanmu guda biyu, kuma dole ne musu. Ba na abin tambaya, tun da za a magana a kan mahaifa ne guda biyu, in so biyun suna da rai wa ya fi girman haƙƙi? Nassin hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa uwa ta fi girman haƙƙi sama da uba. Wani mutum ya tambaya annabi ce da shi, wane ne ya fi cancantar kyauta ta masa cikin mutanen duniya gaba ɗaya? Sai manzon Allah ya ce mahaifiyarka. Ya ce sannan wa? Ya ce mahaifiyarka. Sannan wa? Mahaifiyarka. Sannan wa? Ya ce sannan mahaifinka. Sai da ya zana mahaifiya har sau uku kafin ya ambaci mahaifi a karo na hudu. Wata mace sun rabu da mijinta, suna da ɗa, sai su kai da gina a kan wurin wa ɗan zai zauna. Ita uwa take za ta rike ɗanta, mulki kuma ce ya kwace ɗanki. Sai suka zo ganin Allah. Sai wannan ɗan da kake gani ciki na ita ce jakar da take ɗauke da shi har tsawon watannin da na yi da shi a ciki. Kimiyoyi na nan ne da kali da yake kakawo. Nono na shi ne abin shansa har kafin ya fara cin karafi. Ka taɓa hujjoji guda nawa? Guda uku, wanda na hajjira da ko ɗaya ko na hajjira. Sai sai amma mai rubuta bayan Allah nan sai ya zo zai kwace shi. Sai shi ya fi cancanta wa rike ko ni? Sai manzo Allah ce an ce a haƙƙo bi zo na lamfanki. Shi kika fi cancantar ki rike kayan ki sai fa in kin yi aure ne. da zarar kin yi aure kin gama yin bakin yi aure ko kuma cancanta za ta dawo zan uba kenan amma matakar kina ga na zaman zaman su ko shekara ma za ki ce kika ta cancantar ki rike ɗanki a nan malamai suka ce ababen da ta ambata wanda kike khasa'is ne na umuma wanda uba ba ya da shi ba ne da nan da zai da ba bai da da hai ba a cikin da ku jidan a cikin da yake yawo da ji ana gani duk kuwa take da wannan saboda sai ka take da girman haƙi kisa ko cikin sukul haƙar da kawo wa sai insani ga wanda zai insanin ko ga wanda zai hukunta sai ka ce hamalatu umru kurhan wa badu kurha wa hamduhu wa tasaluhu sana ko laka hara sai ka magana mahaifa ta dauke shi wato ainihin cikin wahala sannan kuma ta ji haihuwa cikin wahala wato tana kai kai a cikin wahala na sada kuma wahala ana hamalatu umru wahanan ana wahan kalla da cikin sukul kuma wa tasaluhu fi amain kaga duk wannan malikin yadda take da girman haƙi kenan da haka wani mutum ya ɗauki haihuwa su tunga aikin hajji ya zaga ya ɗakin kaba ya ɗawa sai dai ya sa'i da mara duk suna goya ga bayan sa ko duk wani halin da wasu da wani sa'i ba an gama ya zai sami Abdullahi dan Umar sai shi da ban haihuwa ta ga irin aikin da na masa na biya ta haƙƙin ta sai ce walau da zafaratin wahida ko da nishi daya da kai lokacin da take naƙuda baka biya ba duka waɗannan ingantattun hadisai ne da ingantattun asarar da sahabbai da suke nuna girman haƙƙin mahaifa a kan da haka lallai ne kowa ya duba ga mu'amalar su tsakanin da mahaifinsa tsakanin da mahaifiyarsa haka take yadda ayoyin nan suka zama da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma akwai tangarda a ciki in har akwai tangarda ya zai nemi gafara da yake wasu ya zai ya gyara ba neman gafara da baki ba neman gafara a yi take a ga cewa ka canza halinka daga mara ji ka dawo mai ji daga mara karɓar shawara ka dawo mai karɓar shawara daga kangare ka dawo mai da'a da biyayya fa'ilin nan sai ka nemi gafarar su ya kuma nuzguna musu da kwata musu wanda kai a kwanakin da suka shuɗe a baya amma kar ka ce a ya kuma bayan ka ɗauki matakin gyara ba dole sai ka ɗauki matakin gyara wajibi ne kowane ɗaya daga cikin ya duba ga Allah ka tsaka kanka da mahaifinka a yanzu kafin a je ko ina shi kan kansa ba sai ya wasan ka sallata ba ya ga zai ya gyara shi ina zai faru ya zai ya nemi gafarar su wannan dukkan mutumin da Allah ya ga mantakar haka zai samu kanta a ciki wannan kenan abu da wani gari ihsana a nan gudun goma haka ya kamata su sani cewa duk da girman haƙƙin da suke da shi a kan ɗa haƙƙin Allah ya kula su idan Allah ya wajabta abu yake dole a yi kaza to ko da mahaifa ba ta so ɗa zai yi wannan abu idan Allah ya haramta abu yake haramun ne yin kaza to ko da mahaifa sun ce sai ka yi to kuma nan mutum ba zai masa da'a ba wa in jahadaka ala an tushrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭi'huma haƙƙi na uku sai Allah ya ce wa bizil qurba bizil qurba abin da ake nufi da bizil qurba dangi kyautatawa dangi dangi ko sun shafi dangi na wajen uwa sun shafi dangi na wajen uba kowanne gargadon kusanci gargadon girman haƙƙi da yake da shi yayyanka da tsananka uwa da uba ɗaya so ne dangi mafi kusanci da kai ne da ƙanne wanda kuke uba ɗaya suna biyo musu wajen kusanci yanyi da kanne wanda kuke uwa daya suna biyu musu wajen kusanci daga nan kyanin mahaifanka da yayyanka duk wannan suna su dangi suma suna da haƙƙi a kanka kannin mahaifiyarka da yayyanka duk dangi ne to daga nan masu ji ma waɗannan tafiya kusanci sai ƴaƴan kannin mahaifinka da ƴaƴan yayyan mahaifinka daga waɗannan sun fi kusanci daga nan sai ƴaƴa da kanne da ƴaƴa kai na kannan mahaifiyarka ko yayyan mahaifiyarka ka kawo gwargwadon kusanci gwargwadon haƙƙi da kowa ke da shi a kanka idan kana da wadatar da kowa zai fi maulai ka cikin su to lallai kowa ya fi maulai ka cikin su idan ba ka da wadatar da za ka wadatar da su duka sai mafi kusa to sai ka zama mafi kusa shi kuma lallai sai haƙura ba za ka so ka ba shi daga abin da ya ƙare ba haka daban bai kai gare shi ba ba a cewa sai an kasance na kowa ya samu dan dole ko mafi girman haƙƙi sannan mafi girman haƙƙi sannan mafi girman haƙƙi to waɗannan su ne zai ƙurba to ko ba da wuya ka samu wani mutum a duniya wanda za a ce an ba shi wadatar da duniya wadatar da zai ƙurba din sa shi yasa abin da yake da kyau a wannan lokacin shi ne sadar da zamuncin kada bari ya yanke shi ko sadar da zamunci ana yi da ziyara ana yi da taya murna ga mutumin da ya samu wani cigaba a rayuwarsa ana yi da zazuntawa ga mutumin da ya samu wani cigaba ko wata hasara a cikin rayuwarsa to wannan sadar zamunci din ko ba kuɗin mutum na iya sada zumunci sai ka ɗan mutum na cikin mutanen da su sun fahimci cewa zumunci yana cikin kyauta in babu kyauta ba zumunci to wannan na lafiyar mutane ce amma haƙa'ik hakikanin al'amuran da suke a shari'ance ba lallai ba ne ba sai da kuɗi sa da zamunci, ko da kuɗi ko ba kuɗi ana sa da zamunci. Yanzu ne za ka tashi ka je wurin ɗan uwanka, sai da zantar cewa yana zuwa ta kawo masa ko kuma kai ka je da dama don ka karɓa. Ɗan uwanka na Katsina, ɗan uwanka na Kano, sai ka tashi ga nan gurin da nufin sa da zamunci kaɗai, ba ka nufin wani abin da zai maka. Ka je ka same shi, ka ziyarce shi, ko a gauta kuma ka jiwo kai tahowarka, ko baka ji komai a cikin zuciyar ka, kana jin ka sauke wani nauyi, ba ka jiran sai shi ya ba ka kuɗin mota. Wani shi ne sa da zumunci, ka tafi ka tafi da tsaraba, inda ka tafi da tsaraba wata wata ce kwanu ba. Ko kuma kai dole wanda aka yawa ka tanadi kuɗin mota na koma wata, kuɗin mota koma ma ya yi fasara. Sai ka tanadi wani abin da ya rarraba, ka kaga nan nauyi ya tsaraba ka ba zumunci ka tsara ba. Ka ɗora nauyi ne. Shin za ka nemi mutum da gaskiya daga nan gudun zuwa ka gona don ɗan ƙwarka sai ka zata da kuɗin motar da zai kai ka dawo da kai. To wannan shi ne sada zumunci na gaskiya. In shi ya baka wani abu, to wannan ganin damar sa ne shi ma ya so ya rama. Don kamar da manzo Allah yake idan an masa alheri yana so yayi ya rama alheri ya saka ya. Kuma sai da kansa yake ma sana'a ilaikum ma'rufan fakatuhu. Fa in lam tajidu ma tukatuhu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafatumuhu. Duk wanda yake alheri ka saka ya maka. Kin ba ku samu abin da za ku saka masa da shi ba, so ku yi ta masa addu'a gwargwadon yadda za ku ga kuma kun safinya masa. To wajibi ne wannan. Maza Allah ya ba da labari da wani bawan Allah yana tafiya daga gari zuwa gari, ya bai garin da ya kafin yaje garin da zaki. A hanya sai gaba da wani mutum cikin siffar bil adam ki kama mutum ya tambaye shi. Bawan Allah yana zaka yake garin kaza. Kana da wani kasuwanci da za ka je ko wata harka ta hada hadar samun kuɗi yake ko alama. Abin da zai kai ina da wani bangawana wane zan je in ziyarce shi don sada zumunci na. Ban da wannan baka da komai, ban da wannan baka da komai, ban da komai. Yace to ni mala'ika ne Allah ya kai in baka labarin cewa ya gafarta maka. Duk da irin wannan abin da ke cikin sada zumunci. Da haka ya yanzu a nan kokarin zagin da gyara na farko ya zagin sada zumunci. Da haka manzo Allah yake cewa ma ku bincike dangin ku don ku sada zumunci. Ka tambaye mu hoton da kaga dangin da kike dare. Wai ba za a sarka mutumin ina ne, a mutumin kaza ne, ai mahaifiyar kaza, ko rawa ta fi zuwa gidanku da wani da wani, duk suna gari ai wani ya wuri kaza, wani wuri kaza, to kuma wani ne kakan ku, wani ne kaza kaza ɗin ku, duk wannan ka bintika don ka sada zumunci, an ji manzo Allah ya ce ba ne, ko bintiki dangin ku, ko san salsalar ku, ko san irin gidan ku don ku sada zumunci. Manzo Allah ya fara mace ji, da ma a yau ku zumunci ya riga ya rusu. In ka gane hawa ba da kai kana gane abin da zaka bayar. Yana cikin dangi ba ka da komai da ba ko biki ba a faɗa maka sai lokaci ya ƙure. Don suna mu'amalar ka dai ta abin nan ta noma waɗan sarkin noma ake ta wai kila ka ba baki ne ba kun kaso shi don biki kwakwata. To sai haka suka ɗauka tunda ba ka da abin da zaka bayar. To ba wani zai faɗa ma ko biki. Kai a faɗa su a dangi ba za a baka labari ba. To wannan kuskure ne kuskure ne kuskure ne. Wajibi ne musamman zumunmu, musamman danginmu, mazarci junanmu. Lokaci na karamar sallah ko babbar sallah, a ɗauki yayanka kai gidan wane ya ɗauko ya kawo a san juna, kun ga wane ai kaza kaza muke tafi, yaran ku kanana duk su san wannan. Wannan yana da muhimmanci cikin addinin musulunci. Dan akwai lokacin da ake bai wa mutum kariya saboda dangantakar sa. Ka duba daga cikin annabawa, annabi sai mutanen garin sa gaba ɗaya sun kafirce masa, amma abin da ya hana su masa ta'addanci dangi. Sune sai da kai suka ce ya ga ba na suka kace ran ma ta kudu la inna la naraka fina da'ifa wa laula rahatuka la rajalna wa ma anta alana bi anti ba ba mun da abin da kake faɗa kuma kai ba kowa bane a wurin mu baka isa kawai ba ba dan dangin ka ba da mun jike ka dangin ka baka dalili ba amma su za ka kare masa ne su ba ka kariya ka duba kuma banu hasime da suka wanda ba Allah sallallahu alaihi wasallam da ba dai kare shawa suka yarjejeniya aka sanya suka da aka sa hannu a yanke daga Banu Hashim zuriyar gidan Annabi. Kar a sayar musu in sun kawo haja kar a saya, kar a aura musu kuma kar a aure a cikin su. Aka yanke da su saboda yunwa suka rinka bin mutu adali da ya mutu suna ci. Saboda ba a sayar musu komai, so ake sai sun gaji sun ce ga Annabi a kai su. Su kuma suka ce sai dai su kare gaba ɗaya a kan su ni kaci. Kuma cikin fara kan da ba su yi imanin ba. Duk suka yi daga haka. Wannan annabi ne ya rasa yayin takanci lokacin da mutanen suka farma tun da shi ba dan dangi bane ba yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid ina ma da karfin fuskantar ku ne kada ko yana da wani gungu na dangi da za ka bani tsaro ka ya dai ne ku sai da wannan ashe ban ganta kana da muhimmanci kuma ji jin qurba har ke na hudu wal yatama lafazin al yatama jami'in na yatim yatim shine maraya kuma mai ne ma yatim in mace ce ma dai duk da kalmar yatim ta shafe su. So wani ne maraya بلاغة كلمة دين المسلم في هنا